sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harande tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a wannan yammaci naku na yau Laraba 8 ga watan Afrilu shekara ta 2020. Amma duk kamun ku ji abin da muke dauke da su, bari Malam Hafiz ya fara muna da kanin labarai.
A yau Laraba, wani jami'in kasar Burtaniya ya ce Prime Minister Boris Johnson yana samun sauki bayan da ya shafa kwana na biyu a sashen da ake ba wa marasa lafiya kula ta musamman a asibitin London da ake masa maganin cutar coronavirus. Kasuwannin nahiyar Asiya sun shiga mabambantan yanayi a yau Laraba, yayin da masu saka jari suke zaton yaduwar annobar cutar coronavirus na fuskantar rashin tabbas sakamakon karuwar mace-mace da ake shirin gani. Amurka za ta dauki mataki mai tsauri wurin dakatar da kuɗi da take aika wa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, inji shugaba Donald Trump a jiya Talata. Yana mai zargin hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya da gazawa wurin dakile annobar COVID-19.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan. Bayan labaran duniya, muna dauke da rahoto na yadda annobar coronavirus ke dauke da yayi a Najeriya. Daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na ciwon amace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
A yau Laraba, wani jami'in kasar Burtaniya ya ce Prime Minister Boris Johnson ya samu sauki bayan da ya shafa kwana na biyu a sashen da ake ba wa marasa lafiya kula ta musamman a asibitin London da ake masa maganin cutar coronavirus. Karamin ministan lafiya na kasar Edward Argar ya ce Johnson yana cikin kyakkyawan yanayi da koshin lafiya. Don a ranar Lahadi ne dai aka kwantar da Prime Minister a asibitin bayan da jikinsa ya yi zafi a lokacin da ya killace kansa. Biyo bayan gwada shi da aka yi, aka kuma same shi da cutar coronavirus. Burtaniya, wacce take ƙarƙashin dokar hana zirga-zirga kusan makonni biyu, tana da kusan mutane 56,000 da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus, tare da waɗanda suka mutu 6,100. Koriya ta Kudu bata bi sahun wasu kasashe da dama bana kafa matakai masu tsauri na zama a gida, amma ta yi nasara sosai wajen rage adadin sabbin waɗanda ke kamuwa da ƙwayar cutar, tare da kira a rinka yin nesa-nesa da juna da kuma rufe makarantu. Gwamnatin ƙasar ta sanar da sabbin waɗanda suka kamu da cutar 53 a yau Laraba, lamarin da ya ci gaba da zama daidai a makamancin wanda ake samu a wannan makon. Akwai fargabar yiwuwar samun ƙarin adadin waɗanda za su kamu da cutar a babban birnin Seoul. Kana a yau Laraba, magajin garin ya sanar da rufe gidajen barasa da wuraren shakatawa na dare. Kasuwannin nahiyar Asiya sun shiga mabambantan yanayi a yau Laraba, yayin da masu saka jari suke zaton yaduwar annobar cutar coronavirus na fuskantar rashin tabbas sakamakon karuwar mace-mace da ake shirin gani. Kasuwar Nikita a kasar Japan ta samu karuwar kashi 2% ya zuwa ƙarshen Yuni. Kasuwannin Australia da suka hada da SNSAXS da kuma Kospi a Koriya ta Kudu sun faɗi da ƙasa da kashi 1% ya zuwa lokacin rufe kasuwa. Kana hannayen jarin Shanghai ta kasar China sun ɗanyi ƙasa da kashi 1%. Hang Seng ta Hong Kong ita ma ta yi ƙasa fiye da kashi 1%. A halin da ake ciki, kasuwannin Turai sun gudana ne ba tare da samun bunƙasa ba a cinikin hantsi, yayin da farashi a kasuwar mai ke sake farfaɗowa. Farashin ɗanyen man Amurka ya tashi zuwa $25 a kowace ganga a yau Laraba, bayan asarar kashi 9.1% a ranar da ta gabata. Yayin da kuma ɗanyen mai na matsayin ƙasa da ƙasa ya samu ƙaruwar sama da $1 a kan farashin $32 ganga guda da kasuwa ta tashi a kai. Kasuwannin kuɗi a cikin kwanaki biyu da suka wuce sun yi taka tsantsan bisa zaton za a iya samun sauƙin sabbin kamuwa da cutar da kuma sauƙin mace-mace, amma a jiya Talata an samu ƙaruwar sabbin mutanen da suka kamu da kuma yawan mace-mace a ƙasashen Burtaniya da Faransa da wasu ƙasashen gabashin Turai da Sweden da Japan da kuma Amurka. Kusan mutane miliyan 1.5 ne aka tabbatar sun kamu da COVID-19 a faɗin duniya, kana sama da mutane 82,000 suka mutu.
To muna tafa da kashi na biyu na labaran duniya. Yanzu bari mu fara da rahoton mu na farko. Cibiyar Dakile Cututtuka Masu Yaduwa ta NCDC a Najeriya ta fitar da alƙaluma na sabbin mutane da ke kamuwa da annobar COVID-19 a yau. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin na ɗauke da ƙarin bayani.
Rahotannin da ke fitowa daga Cibiyar Dakile Cututtuka Masu Yaduwa a Najeriya NCDC na nuna cewa kawo yanzu an tabbatar da mutane 254 da suka kamu da cutar coronavirus ko COVID-19 a faɗin ƙasar, yanda daga ciki 44 suka warke sai kuma 6 da suka rasa rayukansu. Wannan sabon ƙididdiga da aka samu na mutane 16 da suka kamu da wannan cuta ya nuna cewa har ila yau jihar Lagos ita ke da mutane 10 sabbi, sai guda 2 daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, sai wasu 2 daga jihar Oyo, sai 1 daga jihar Delta, a inda a karon farko jihar Katsina ta samu mutum 1 na farko wanda kuma ya kasance likita ne da yar saransa a garin Daura da ke jihar ta Katsina. Kawo yanzu dai jihohin da ke dauke da masu wannan cuta dai sun hada da jihar Lagos, sai birnin tarayyar Abuja, sai jihar Oyo da Edo da Bauchi da Akwa Ibom da Kaduna da Ogun da Enugu da Ekiti da Rivers da Benue da jihar Ondo da Kwara da kuma Delta da Katsina. Jihar Niger na daya daga cikin jihohin da ke daukan matakai na dakile zuwar wannan cuta, kasancewar tana makwabtaka da birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma jihar Kwara, da nan ma aka samu rahoton wasu mutane 2 da suka kamu da cutar da kuma mutuwar mutum 1, ya sa ta dauki matakai na karta kwana domin dakile zuwar wannan cuta, kamar da kwamishinan lafiya a jihar Dr. Muhammad Magun Sidi ya shaida min ta wayar tarho.
Ashirin da bakwai a wurin da muka killace don sun cuɗanya da wani da ya dawo daga Lagos. Mun shi wannan ɗin da ya dawo daga Lagos ba mutum da yana da cikin ka'idodi cewa duk wanda ya fito daga sashen da ake da irin wannan annoban mu sun cuɗanya da shi don mu tabbatar da sakamakon nasu ta ga dalilin killace su kenan.
Inda ya ce yanzu haka akwai mutane 27 da aka killace inda ake duba lafiyarsu bayan da suka yi mu'amala da wani mutum 1 da ya zo daga birnin Lagos. A waje ɗaya kuma shugabannin majalisar dattijai da na wakilai sun bi sauran sauran 'yan Najeriya wajen nuna rashin jin daɗinsu dangane da yadda ake raba kayayyakin masarufi domin rage raɗaɗin wannan cuta ta coronavirus a Najeriya, kamar da suma wasu talakawan suka shaida min.
A tallafin da ake ba mutane zuwa 25 ai har yanzu mu da waɗansu mutane har yanzu ba mu san ana ba da tallafin ba. Ya kamata a ƙara yaɗa maganar tallafin nan tunda wannan larura ta taso. Waɗansu ma ba su san ma gwamnatin tarayya da tana tallafi ba. Kamar irin wani banda jiya da na ji ko shekaran jiya an ce wai dama ana ba mutane 25,000. Waɗansu yawancin talakawa ba su sani ba.
Gaskiya yi dai ake mu dai muna je ana hudin ana rarrabar da taimako ana rarrabar da kuɗaɗe da abinci, amma wallahi gaskiya wallahi tallahi ba mu gani a ƙasa ba tsakani da Allah. In za a raba wannan abu a raba shi tsakani da Allah ko ba gaskiya ba.
Babban Jibrin muryar Amurka daga Najeriya.
Sauraro kada dai ku manta kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata da kuma bibiyar mu a shafukan yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Amurka za ta ɗauki mataki mai tsauri wurin dakatar da kuɗin da take aikewa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, inji shugaba Donald Trump a jiya Talata. Yana mai zargin hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da gazawa wurin dakile annobar COVID-19. Sun ce kiran ba daidai ba ne, ba su fahimci kiran ba, inji Trump yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Yana mai nuni da cewa an alakanta China inda cutar ta fara ɓarkewa cikin girmamawa. Da alamar suna riko da manufofin China, inji shugaban ƙasar. Ya ce ya kamata a duba wannan batu. Amurka ita ce mai ba da gudunmawa ga hukumar ta WHO. Da aka tambaye shi ko shin ya dace a dakatar da taimakon kuɗin ga hukumar a daidai wannan lokaci na yakin annobar, shugaban ya musanta yana cewa yana ba da yin haka, amma kuma ya gyara maganar sai ya ce za mu duba wannan batu, sai dai hukumar ta WHO ba ta mai da martani nan da nan ba. Jihar Wisconsin da ke tsakiyar yammacin Amurka za ta jira har zuwa ƙalla ranar Litinin don fitar da sakamakon zaben fidda gwani na shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, wanda mutane suka je suka kada ƙuri'a duk da damuwar da ke akwai ta yaduwar cutar coronavirus. Jinkirin dai zai baiwa jami'an zaben isasshen lokacin tattara ƙuri'un wasu masu zabe da suka yi amfani da hanyar aikewa da sako don su kada ƙuri'unsu. Za a iya gabatar da su a jiya Talata a cibiyoyin zaben da aka bar su a buɗe. Muddin ƙuri'un suka isa a ranar Litinin domin a irga da su. A rage adadin cibiyoyin zaben sosai a duk faɗin jihar, tare da ɗaruruwan ma'aikatan zaben da suka ƙi sunta alƙawarin da suke na yin aikin zaben saboda tsoron kamuwa da ƙwayar cutar coronavirus, yayin da suke duba sunayen masu kaɗa ƙuri'un da ba su yi rijista ba. A Milwaukee, gari mafi girma a jihar, cibiyoyin zaɓe biyar ne kaɗai daga cikin 180 aka buɗe, amma an samu dogayen layuka da masu kaɗa ƙuri'a da suka rika ba da tazara a tsakaninsu a lokacin buɗe cibiyoyin zaben, a yayin da ma'aikatan lafiya suke ba wa jama'a da ke cikin layukan takunkumin rufe fuska. Yayin da rana ta yi masu kaɗa ƙuri'a suna shafa kusan sa'o'i 2:30 kafin su jefa ƙuri'arsu.
Da Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu bari mu je ga rahoton mu na gaba. Ba wani sabon abu bane a ga jami'an tsaro na amfani da ƙarfin ikon su wajen cin zarafin al'umma fara hula. Kuwa 'yan kwanakin nan hukumomin kare haƙƙin bil'adama sun fitar da wani rahoto da ke nuna yadda jami'an tsaro a Najeriya ke cin zarafin 'yan ƙasar. A yanzu kuma da gwamnatoci suka kafa dokokin taƙaita zirga-zirga a ƙasar, ana zargin lamarin ya wuce gona da iri. Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da rahoto akan irin wannan cin zarafin.
Baya dai ma ga matsalar kuncin rayuwa, yanzu haka wata matsalar da ke tasowa sakamakon dokar kullen da aka kafa a jihohi domin yaki da bazawar ƙwayar cutar ta coronavirus, ita ce ko ta zargin wuce gona da iri da kuma cin zarafi da ake wa jami'an tsaro. Na babanan shine wanda ya faru a garin Fufore da ke jihar Adamawa, inda wasu 'yan sanda suka amfani da ƙarfi da kuma barkonun tsohuwa kan wasu da suka taru domin bikin ajin aure, lamarin da ya kai jikatan kusan mutum 10 cikin mako har da mata, kuma da ba don sarakuna sun kai ɗauki ba. Da wannan lamari ya jawo tashin hankali a garin. Ko me ya faru ga dai ta bakin wasu shedun gani da ido.
Caje ne anka yi, an ga doke 'yan sanda suka caje suka doke min kuɗi na duka a garba bakin mangoro na. Sai ta miti ga zabaki. An bani kashi. Sai abun da na musu ba, ina sai kai na sana'ata anka ci zali na.
Suna irin sun gama ne ma kuta an gama ma irin wasan da ake ane ma an gogodi yannan ne fa suna kokarin su tashi ne kawai sai suka zo suka haura musu kawai suka wasa musu. 'Yan sanda aka sa tiya ga kuma alugu fa ba a waje ba kuma ba alugu fa suke suna wasan. Kawai suka zo yaran mu kawai suka satiya ga shi da suka faɗi kawai.
Gani yadda lamarin ya so kazancewa ya sa wani basarake a yankin Alhaji Abubakar Mahmud da ke zama hakimi riba da shiga tsakani.
A wayannan da suke aikin nan akwai wani wanda ya wuni buguwa, don haka in har mutum yana cikin aikinsa ya shigo da wasu abubuwan da zai kawo damuwa, in kuma mu kuma mun yadda mun biye masa menene karshen don haka ni roƙon da nake muku na dauki alƙawari na zan kuma tabbatar da cewa na fidda hakinku ba wanda zai tozarta muku.
To sai dai kuma a matan da ta mai da runa 'yan sandan jihar Adamawa ta kuma musanta zargin wuce gona da iri, to amma kuma ta tabbatar da akwai lamarin. DSP Suleiman Yahaya Ngurooje shi ne kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa, ya bayyana min abin da ya faru.
Ibrahim Abdulaziz, gaskiya ne abin da ya faru a nan garin Fufore, inda labari ya iso mu cewa jami'an 'yan sanda wa'inda suke faman tabbatar da wannan doka na hana fita suka ji wani wuri inda ake ta ihu, suka garzaya wurin domin su ga me ke faruwa, inda suka tarar da akwai wasu ne suke wurin suke shan abin da aka fi sani da madaran sukurdai. Nan take jami'an mu suka kama mutane guda 3, to daga baya mutane suka nuna ɓacin ransu da kuma suka bi su da harbe-harbe da jefe-jefe. To wannan ya ɗan tayar musu da hankali, inda kuma suka ɗauki matakai na kariya, inda suka yi harbin barkonun tsohuwa sannan aka tarwatsar da mutanen da suka taru a wurin. To daga baya labari ya sake iso shi DPO na Fufore akan cewa sakamakon harbin wannan barkonun tsohuwa kowa akwai mutane kamar guda uku wanda suka shake wannan abin sannan yayi musu illa. Nan take ya sake garzayowa aka dauke su aka garzayo da su zuwa asibiti aka yi musu jinya aka sallame su. Kuma har yanzu da nake gaya maka babu abin da ya faru sannan kuma ba mu samu labarin ko wani ya rasa ransa.
Koma da menene? Fatako shine ma Allah ka koshin wannan annoba da ta addabi duniya a yanzu. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da Sashin Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata muzantawa ƴaƴan kishiya ko ƴaƴan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya cin mana. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. Ai sauraro lafiya.
Azabar da ake yi wa yara ta yi yawa. Wallahi akwai matar da ta sanan mun suna ji a taka fafana ta kashe ɗaya.
Ai dan baki banne na yi landing. Kamar na koro bayanin na da garin wanda dakin banne na je inda zani kowane bangare yana da nashi rawar da yake takawa. Ba bangaren mace kawai ba, ta kanta society akwai role din da ya kamata ta play. Kawai na so ne in ba abin da ya dace domin mutane kake yi wa magana. Sai ta kai a farko shin fuka ta yace miki duk zan tikan ki da kika akan layi kike ba ni da ja. Illa kace kare zan yi da fadadawa. Kace ni in kin dauko ina magana ne bangaren mata. To kuma na zo kan magana ki ta fobaci ina magana a kan cewa ita da ishe ta ba ma ballan ta na ta ba hu. To tun da wannan sai magana ta ki ta zo sai mai kokarin imani wacce ka san in ta yi ta shiyarin da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike danta ta rike dan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan tarbiyya daga gidan da ta fito na iyayenta ba ta ga wannan kyashin da muguntar ba sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na taimaka a ɗan wani yayi karatu ɗana na taimakawa ƙarshe Allah zai buɗa mu idan na ciyar da ɗan wani ni ma Allah zai ciyar da ɗana a inda ba na na. To tun da in ba ta ga practically a gidansa ana yi ba in ba yar tarbiyya ba ce komin ilimin ta wata ba za ta iya aikata shi ba. To ballantana kyautayi koyarsa ake yi ko mu so ko mu ci ana koyon gada kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba sa kongo to ke ma inda kika je za ki yarwar da kuma abinci mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci muhimmanci ne kap 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 ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin za ki je ki dauki dukin to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai kike da nufi ba. Kinga anan iyayenta da za su yi tarbiyya sun shigo ne a cikin mata gaba daya sannan society ma ya kamata su play role din ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamai ne dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da nake yi hirar nan da nake tattaunawa ta da a yanzu shi ma fadakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wala an da ba a samu wasu wanda za su yi amfani da shi sannan a cikin zaɓura ga mutane akan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta. Na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin kesu kuma ko baka zuwa kotu a matsayinka na mace ka san ƴaƴan da uwarku ba ta gidan ubansu akan titi ba da ban suke nutsuwar su ma daban ta ba za ki haɗa su da nutsuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nutsuwarsa daban take da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa ɗan da ba shi da baba a gidan babansa a firgice yake saboda babu ƙauna babu aminci sannan bai san kyautayi ba ba zan taba manta ba watar mun je wani taro na marayi da wa'azi sai ni kirawo yara ina magana sai ce ni kafin in fara musu jawabi wa'annan marayi sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabar ma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce ni kafin fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce min ke ma kina da ƴaƴa sai na kalle shi sai na ce ni sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai ya kwanta sai na shafa kansa do you imagine yaro nan bacci ya cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa da yawa game da wannan yaron duk ɗan da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai rufi ki ya nemi ta wani ba amma abin ya baki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ki tunanin a shi lalle da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sa maraya mu shafa kan maraya to a shi lalle ko ka sanya
kin da ba rinna wannan bayanin naki sai yanzu kuma ni kuma da wani bayani wanda nake son shi na makalle shi wala Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da dinga mai kira ta fa'a gaba amma ina san ko da yanayin lokaci wanda ni ko ni mutum hakka da na gani fa wanda yake ga irin wannan su kan su magidanta saboda akwai wata manya da ne coming across da ina wacce ta so take ita nan kuma da su take an kashe mata aurenta nace akan ni mata da yawa irin dai abubuwa ne fa su yin danta daga ƙarshe da kake yi abin labarinta kake cewa idan ba ki kashe min auren ya ba zan iya ce fadawa cikin fushin Allah da kuma in kefa kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin ta ba nake nene ne kake mijin shi ya hai mazumi abin da nake so mu hannu shayi din da nake so na faɗa wata gaba ne amma mu kalle ki kan lokaci ana mu shine gaba ne maza da kansu suke kwanci da dukin wato suke taimakawa mata wajen zuciyar su ta kekashe wajen zuciyar su ta sa imanin su ya tafi tunda daman Allah ya tuntuta su a tunani da wasu abubuwa fiye da mu kuma mun san da Allah halittu na miji ba dai shi halittu na kuma shi ya tuntuta shi to a yanzu abin da nake cewa anan shi ne ita ƴaƴa biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dangi da iya aka dinga tafiya haihuwar mata tafiya idan ciwon da ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa na miji wallahi shi ne mana cewa ya ɗauki fari duniya da tunaninsa da wani abinsa ya karkata kamfaninsa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai akauntinsa da wasu abubuwa daga ƙarshe akwai san da kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin mijina sai ce mun yau shi da babansa zai kwana a kan kirjinsa sai haka zai kore ni daga ɗakinsa ƴaƴana kuwa sai nan tunanin anya wannan kuku ne to kin ga anan banda maza da suke tauye misali yanayin wadata duk da Allah ke su ciya ke je gurgurin arziki amma ba ki gobe da gangan ya ci wanda wannan zai sa mace dole ta samu kanta duk da ba muna wai bawa mace uzuri kai hakan bane amma muna so maza su duba su kalli gidajen su su sa ido a kan gidajen su wallahi matan nan take in na kalli dannan sai in ji kamar kin shaki kuma kan da nan sai in ji kamar sun halaka a cikin ƴaƴana ba ƴaƴa bane take nayi mai kuka nayi mai kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suke tsine kan wa mata su hannun su maza da Allah yake muku tsine an rijalu kan wa mu da adan nisa Allah yake muku an rijalu da daraja to su ma suna da niyyar gudunmawa da suke bayarwa wajen kekashewar zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana jubawa yawanci ana yin abin maza ba su sani ba
gaskiya ne barista Amina daman ina da niyya in gangaro kan wannan in na gaba da bangaren mace
to ai ai ko ga shi ne miki shara barista Aisha sai ki kora bala ba
babu komai babu komai shi isa shi magana ne da ke kin ta fi dadin haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a kai a kasar Hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a kasar Hausa aure a kan mani muke ƙar ba a ce ne aure daga babin maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar daya rigimar mace da mijinta ita kadai rigimar mugunta
wato kina nufi ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai kara
yes criteria din karin aure a musulunci wadata ne wanda wannan ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren farin gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yin mani sai an kuma ba idan ka sami ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa wannan ba'a a nan cikin kawai ba akwai maganar wani ilimi a ciki akwai maganar duk sanda ciwon ɗa ya tashi kana da kuɗin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da gumu wannan financial ability ɗinka na aure ba a kace kwabar wa'annan idan ba ka ta tartibiya na jigigiyar sana'a da za a yi wa'annan to fa aure na nan a babin maniji wanda al'ada ce a ƙasar Hausa da mutum ya dan fara samun tarihiya ko balan sun adebi ta sauye ki kawai sai a ce a yi masa aure not knowing cewa wannan ba sana'a ce da za ta iya rike masa aure ba sau da yawa da mu mata da muka fahimta muna magana sai a fara mana tunanin feminism ne a muna magana on behalf of mata ne da mu mata ne to amma idan ka ce feminism ne must you always be talking from the masculinism side
wato
to
ala tilas masu sauraro anan za mu yi sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni Aisha Mu'az nake muku fatan alkhairi ma'assalam
a gaida Aisha tu Mu'azu to sai ku ci gaba da aiko muna da ra'ayoyinku a koda yaushe yanzu kuma muka zo ga shirinmu na karshe labaran duniya a takaice
Rabawan jami'in kasar Burtaniya ya ce Prime Minister Boris Johnson yana samun sauki bayan da ya shafa kwana na biyu a sashin da ake ba wa marasa lafiya kula ta musamman a asibitin London da ake masa maganin cutar coronavirus. Karamin ministan lafiya na kasar Edward Argar ya ce Johnson yana cikin kyakkyawan yanayi da koshin lafiya. Tun a ranar Lahadi ne dai aka kwantar da Prime Minister a asibitin bayan da jikinsa ya yi zafi a lokacin da ya killace kansa biyu bayan gwada shi da aka yi aka kuma same shi da cutar coronavirus. Kasuwannin nahiyar Asiya sun shiga mabambantan yanayi a yau Laraba yayin da masu saka jari suke zaton yaduwar annobar coronavirus na fuskantar rashin tabbas sakamakon karuwar mace-mace da ake shirin gani. Amurka za ta ɗauki matakai mai tsauri wurin dakatar da kuɗin da take aiki wa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, inji shugaba Donald Trump a jiya Talata. Yana mai zargin hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da gazawa wurin daƙile annobar COVID-19.
Masu sauraro a nan za mu jalin zamin shirin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu an jima kaɗan cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar Kamaru. Karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu bar mu miƙa gaisuwar fatan alherin muryar Amurka zuwa ga Riman Zazzau, Alhaji Manir Jafaru da sauran jama'ar sa ta Zazzau. Ta da fatar suna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Jinjina ta musamman ga abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe. Peace, salam.